yayin da komar hukumomin cin hanci a Najeriya ke ci gaba da kame waɗanda ake zargi da hannu a batun cuwacuwar makamai. Badakalar da yanzu ake wa lakabi da su gigit, yanzu haka ma wata sabuwa ce ta kunno, inda wasu kusoshin jam'iyyar hamayya ta PDP ke ma yabawa game da binciken da ake yi. Yayin jam'iyyar PDP a shirin arewa maso gabashin Najeriya na fa cewa ma abin takaici ne da binciken ke nuna cewa da hannun wasu 'yan siyasar yankin a badakalar makaman, musamman ganin cewa yankin ne ma rikicin Boko Haram ta fi shafa. Alhaji Muhammad Baba Amime Barno Adamawa, wani kusa ne a jam'iyyar PDP, ya ce bai kamata a kewaye yayan jam'iyyar ɗibar karamin haukaciya ba, tunda da ba dukkan 'yan PDP ne ke da hannu a wannan lamari ba. Baba Amin ya ce duk da cewa suna nan daram a jam'iyyar ta PDP, to amma ko za su gaba da goyon bayan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa da shugaba Buhari ke yi a yanzu.
Yau an ce kana PDP ma za ka ga kamar ana jinkya, ana kyamanka, saboda ga mun goyi baya 100%, mu abinda muke so dama za mu gyara party mu, duk wanda yake da laifi akan wannan a hukunta shi, muna goyon baya na abu 100%, akan cewa ai haka. Amma ni roƙo ne akan mutane kasu ga kowane ɗan PDP akan cewa waɗannan abubuwa da ake yi ya sani, wallahi da yawa mu bamu san meye ya faru ba. Kuma binciken da za a yi a yi tsakani da Allah da Annabi, kada a yi kaman don ana so a yi victimizing wani, kaman shi me yake wannan bade ko bade shi ne babban shugaban sojoji, amma a samu failure daga gurinsa abu ne wanda gaskiya abun ya yi mana zafi fiye da yake tsammani.
Tuni ma wasu suka so mu kiraye-kirayen da kafa kotu na musamman wato tribunal domin binciken waɗanda ake zargi suna da hannu a wannan badakalar, batun da ko masana shari'a irin su barista Idris Abdullahi Jalo na ƙungiyar lauyoyin jihar Taraba ke fa ganin ma ba dole sai an yi hakan ba.
Sanan maganar a kafa ko wani hukuma mai zaman kanta don ta yaƙi irin waɗannan badakala, ina ganin ni ba ni da wannan ra'ayi, saboda muna da hukumar EFCC, muna da ICPC, sannan muna da isassun dokoki a Najeriya ƙarƙashin dokan tsarin mulki wanda za a iya gabatar da dukkan wani mai laifi da ya shafi cin hanci da rashawa, duk wani abu na laifi a gaban kuliya. Wannan dai abin da ake bukata kawai su waɗannan da suke shari'a su yi adalci shi ne kawai, saboda ko an kafa wata hukuma ma daban mutane za a kai, 'yan Najeriya za a kai, sa'annan kuma dole suna da adalci. To babban matsalan kawai shi ne a samu masu tsoron Allah, a samu masu adalci da za su yi wa ƙasa aiki tsakaninsu da Allah, musamman alkalai da ake kawo su waɗannan shari'a.
To wai koya talakawa ƴan rabbana ka wadata muke ma kallon wannan yunkuri a yanzu, ga dai ta bakin wasu a jime ta fadar jihar Adamawa.
Wanda ya san ya karbi irin waɗannan kuɗaɗen su mayar a cikin sauki, kar ma a je a bayyana sunansu. An nema su kai sun ki san da suka bari aka bayyana, to gashi nan an fara rubuta sunayensu.
To ku kun goyi bayan?
Mun goyi bayan shugaban ƙasa ya ci gaba, ko kuma 'yan EFCC su ci gaba, kuma Allah ya sa wannan kuɗin da aka karɓo a yi mana aiki da shi, mu gani a ƙasa. Yawwa,
ai ba kame ake ba, ana bincike ne, a yi ta yi sai lokacin da Buhari ya gaji.
Me yasa ka ce?
Akwai abin da ya sa, don an cuce mu ne, mu ba mu san da wannan ba dama. Allah ya sa kuma mun sani yanzu muna ci, zai taimako ba ƙarami ba. Idan kuɗin nan an haɗa, mai yiwuwa Buhari zai aikata abu da shi mai kyau.
Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.